Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina maka maraba da zuwa shirinmu na yau. Muna zama ne a lokaci mawuyaci, ababa na faruwa nan da can, bakin ciki ta addabe mu, muna kuka muna tambaya ina ne Allah yake, har idan yana da rai me yasa ababa haka na faruwa. Mai sauraro, ina so in tabbatar maka a cikin shiri na yau Ubangiji na tare da kai. Don haka kamar matso kusa ka samu amsoshi ga tamboyi da ake yi a kowace rana. A cikin shirin Pastor Yohana Simon yana shirye da shirin ta musamman wanda zai yi akan wacece Ellen G. White. Wannan amsa ne ga tamboyi masu yawa da mai sauraro ke turowa akan son sanin wacece Ellen G. White. A cikin shirin kuma Faso Alkali Mazuba yana shirye da sakonsa mai cewa ceto tsarki. Faso Audu yana tare da guziri domin ka sai a kasance tare da mu zuwa ga karshen shirin. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakariya. Ina maka maraba da sake saduwa da kai.
Mai sauraro, muna so mu duba wata darasi da za mu tattauna a kai, wato wacece Ellen G. White. Da fatan mai sauraro zai samu cikakkiyar gamsuwa, amma kafin mu fara, bari mu yi addu’a. Ubangiji, ka bishe mu, ka albarkace mu, ka ba mu ganewa a cikin wannan darasi da za mu tattauna game da Ellen G. White, cikin sunan Yesu Mai Cetonmu. Amin. Tambaya a nan cewa wacece Ellen G. White ya yi daidai da irin tambayar da Yesu ya tambayi almajiransa a cikin littafin Matta, Sura 16, aya 13 zuwa 17, wanda na cewa, ana nan sa’an da Yesu ya zo cikin Kaisariya Filibi, ya tambayi almajiransa ya ce, mutane suna ce da ɗan mutum kowane ne, suka ce waɗansu suna cewa Yohana mai yin baftisma ne, waɗansu Eliya, waɗansu kuma Irmiya ne ko ɗaya daga cikin annabawa. Ya ce masu, amma ku kuna ce da ɗan mutum wane ne? Simon Bitrus ya amsa ya ce, kai Kristi ne, ɗan Allah mai rai. Yesu ya amsa ya ce masa, mai albarka ne kai Simon ɗan Yonana, gama nama da jini bai bayyana maka wannan ba, amma Ubana wanda ke cikin sama. Abin dubawa a nan shi ne, Yesu ya yi tambayoyi guda biyu ne zuwa ga almajiransa. Tambaya na ɗaya shi ne, mutane suna ce da shi wane ne? Wannan tambaya mai sauƙi ne, domin nan take sun ba da amsa cewa, waɗansu suna ce da shi Yohana mai yin baftisma, wasu Eliya ko Irmiya, ko kuwa ɗaya daga cikin annabawa. To, amma tambaya na biyu, wanda Yesu ya yi, yana da wahala, wanda ya ce musu, ku kuna ce da ni wane ne? Domin wannan tambaya ya kunshi asirin allantaka. wanda su almajiran ba su sani ba. Shi ya sa da Bitrus ya ce, kai Kristi ne dan Allah mai rai. Yesu ya ce, mai albarka ne kai Siman dan Yonana. Gama nama da jini bai bayyana maka wannan ba, amma Ubana wanda ke cikin sama. Anan Yesu ya ce, mai albarka ne kai watau dukkan wanda ya furta abinda Ruhu mai tsarki ya bayyana masa daidai, yana da albarka kenan. Kuma me yasa da mutane suna ce Kristi ɗaya daga cikin annabawa ne? Saboda kwaisuwarsa, ayyukansa, tafiyarsa sun je daidai da na annabi, amma shi bai taɓa kiran kansa annabi ba, sai dai mutane ne suka yi ta kiran shi da suna annabi. To bari mu dawo wajen Ellen G. White. Mutane suna ce annabi ya ce, wasu na cewa annabiyar ƙarya ce, kuma ma akwai waɗanda suna ganin wai ita rikitacciyar mata ce, ko kuma Allah masu kiyaye ranar Asabaci, har ma wasu suna cewa ita ta kirkiro da sujadar ranar Asabaci. Wasu kuma suna cewa rubuce-rubucenta ba su da amfani a wannan zamani. Kai, a yau idan waɗansu suna wa'azi ba tare da sun ce Ellen G. White ta ce kaza ko kaza ba, wa'azin nan kaman bai cika ba. Amma kuma waɗansu suna ganin cewa ita ce sanadiyyar ruɗewar masu sujada ranar Asabaci. Amma shin dukkanin zarge-zargen nan da ake yi a kanta gaskiya ne? Ababen da za mu duba kenan ta wurin kawo hankalinmu a kan waɗannan abubuwa. Na ɗaya, shin da ita annabi ya ce? Tukuna ma wane ne annabi? Ko da ta mallaki ababen da ake bukata a samu wurin annabi? Menene tarihinta, wato ita Ellen G. White ɗin? Za mu kuma duba wasu daga cikin wallafe-wallafenta, wato rubuce-rubucenta wanda ta yi. Ko nawa ne? Ko suna da tarihi a yau? Me kuma ta ce game da rubuce-rubucenta da littafi mai tsarki? Yaya za a yi wa'azi da rubuce-rubucenta? Menene ta ce game da ado da sutura? Menene ta ce game da al'ajibai? Menene take nufi da ta ce a koma gonar Edin? Sunayen wasu rubuce-rubucenta da kuma inda za a same su, duka za mu tattauna a wannan darasinmu da muke magana a kai mai suna wace ce Ellen G. White. Me ya sa Allah ya kirayi annabawa? Allah ya kirayi annabawa domin akwai bukata ne, saboda mummunan shirin da zunubi ya haifar. In ji Farawa Sura 3 aya 9, ya ba mu labarin munin zunubi. Idan mun duba za mu ga yadda Ubangiji ya kira Adamu, yana tambayarsa a ina kake. Saboda Allah ya san cewa Adamu ɓuya ya yi. Don me ya ɓuya? Saboda abinda zunubi ya haifar, ya iske kansa tsirara. To yaya zai fuskanci Ubangiji? Wannan giɓi da zunubi ya haifar ya kawo dalilin da Allah ya nemi wata dama ta mai da wannan dangantaka ta farko tsakaninsa da ɗan Adam. Mai sauraro, za mu tsaya a nan mu kuma ci gaba a shirinmu na gaba.
Adventist World Radio.
Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuto mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu: Adventist World Radio, jakar gidan waya 21244 Ikeja, Lagos, Nigeria, ko kuwa a tura mana da saƙon text zuwa ga lambarmu 0806-2463-43. Zan sake maimaitawa: 0806-2463-43. Za a kuma iya tura mana da sako a dandalinmu na Facebook a Adventist World Radio Nigeria. Adventist World Radio Nigeria, ko kuwa ta sakon email zuwa ga adireshinmu awrnigeria@yahoo.com. mai sauraro sai mun gan sakonka.
Lokaci yayi, lokaci yayi, don shelan bishara na duniya. Lokaci yayi, lokaci yayi, don shelan bishara na.
Yana yaki dare da rana ya rudar da duniya zuwa ga halaka na ce lokaci yayi domin shelar bishara ko ina ku shiga za ku ji ana bishara iri-iri wata irin bishara muke kawo muku bishara ta mulki wanda za a yi ta a cikin dukan duniya domin dukan harsuna kabilu kasashe da dukan mazaunan duniya mu fita daga cikin babila wa rudu domin kar mu halaka nan ga hakurin sarkaka su ne wanda suke kiyaye dokokin Allah da kuma imanin Yesu Kristi
mai tsororo godiya ta tabbata ga Allah domin muna cikin wannan kyakkyawar fili mai tarin albarka ni ne mai tsona Pastor Mazuba Alkali daukakan kenan muke ba Allah Yau muna da magana ceto tsarki ceto tsarki zamu yi addu'a babba Allah madaukakin sama da kasa mun gode kan maganan nan namu ceto babban zance ne ka salkake mu cikin tsarkin ka kuma ka yadda mun ginu imani da daukaka a gare ka ya kafu darajan Isa al-Masihu shine macecin mu amen Karatunmu na samuwa cikin littafin Bishara ta hannun Yohana sura ta 15 Bishara ta hannun Yohana sura 15 aya ta 15 daidai na cewa ni ne kuringar anab ku ne rassan wanda yake zamne ciki na ni kuma cikin sa wannan yana bada ƴaƴa da yawa gama in ba tare da ni ba ba ku iya yin komai ba Wanda yana zamne cikin Kristi, Kristi kuma cikin sa yana bada ƴaƴa. Ma'ana in baka bada ƴaƴa ba baka cikin Kristi kenan. In baka bada ƴaƴa ba. Kamin mu dawo ayan nan zamu dan jirga a zuwan Yesu na biyu. Za a canza mu cikin jiki. Sa'annan mai ruba zai yafa rashin ruba. Jikurintawa ta fara sura 15 aya tasaj 51 zuwa 54 kamin nan dole mu kasance cikin shiri sannu a hankali yau da gobe kuma ma'ana canjin ba na rana daya bane a wannan tafiyan mai bi yana samun sakewa zuwa daukaka har zuwan Yesu na biyu kana canzawansa zai cika har surar Allah shi dawo jikinsa chip chip. Wannan canjin zai taba kwakwalwa da ruhaniyan mutum. Allah ya taimake mu. Tasallakawa ta fara sura 5 aya 23. Allah kuwa da kansa na salama shi sarkake ku sarai ruhunku da ranku da jikinku su zama a kiyaye sarai ba abin zargi lokacin zuwan Ubangijinmu Yesu Kristi. Wannan ita ce sakon da Bulus ya ba ikkilisiya ta Tessalonikawa. Mahalici ne kawai zai iya cika aikinsa na halitta ta wurin canza rayuwarmu, shi kuma baya yin haka sai tare da sa hannunmu. Yayin da kana bimbini Kristi da rayuwarsa, ka ci gaba da wannan bimbini da kyau, sai Ruhu mai tsarki ya mayar da kuzari ko karfin kwakwalwarka da ruhaniyarka. Duba Titus sura 3 aya 5. Titus sura 3 aya 5 ka nazarce shi gida. Bari mu dubi wannan kwatanci a 1517 Martin Luther ya buga kusa a bisa bincikensa wanda ya fito da ra'ayoyinsa 95. Raphael kuma ya fara fenti yana nuna hoton sakewar Rome. Kun san Martin Luther shine mutumin da ya jagoranci zancen mayesuwa, zancen adalcin nan. Hoton fentin ya nuna Kristi saye. Wato fentin da Raphael yayi ya nuna Kristi saye tudu da kamannin aljani, yana kallon shi da bege a kwari. Duba Markus sura 9 aya 2 zuwa 29. Almajirai biyu ne aka kwatanta, daya na tudu daya a kwari. Almajirin tudu yana so ya kasance da Kristi amma bai damu da bukata na kwari a kasa ba. Kaji halaye nan guda biyu, almajiri daya kan tudu, na biyu kuma yana kan cikin kwari. Na tudun begensa yana so ya kasance da Yesu amma bai lura da wanda yana kwari ba, bai damu da shi ba. Asararraki da suka shige tudai nesa da jama'a sun dandana addu'a ba ayyuka. Kaji na tudu kenan. A daya bangaren na kwari sun yi aiki ba addu'a, yunkurinsu na fitar da aljanu ya citura. Dukan wannan masu bi suna bukatan surar Allah ya dawo jikinsu. Dole ne nufinka, dole ne tunaninka, dole ne muradinka, dole ne halinka ya sake. Ruhu mai tsarki ya kawo maka canji wanda duniya za ta gani, wanda duniya za ta ji da kunne, in yayiwu ta sunsuna da hancinta. Wato kauna, murna, salama, tsawon jimrewa, kirki, nasiha, nagarta, aminci, tawali'u, kamewa. Duka wannan Bulus ya yi zancinsu a Galatiyawa sura 5 aya 22 da 23. Waɗannan halayen duka in suna jikinka, duniya za ta gani, duniya za ta ji da kunni, duniyan ma za ta sunsuna. Domin in ko ba haka ba, kai almajirin Kristi ne mai bishara da yana kan tudu. Kokori kake kana tare da Yesu amma baka damu da wanda yana kasa ba. Ka lura, banda Yesu ba mai rai da zashi tsarkaku. Mun dawo nasin mu na fari, Yohana sura 15 aya 5. Shi wanda ke zaune cikina, ni kuma a cikinsa, shi ne kan iya haifar da ‘ya’ya. Yesu ne hikimarka, Yesu ne adalcinka, Yesu ne sarkakewarka, Yesu ne cetonka. Inji Korintiyawa ta fara sura 1 aya 30. Mai tsauraro, a cikin Yesu ake samun ceto, a cikin Yesu ake samun gafara, a cikin Yesu ake samun barata, a cikin Yesu ake samun daukaka. Idan ka gaskanta da shi, ka zauna cikin sa, ban gaskiya mai haifar da biyayya nike nufi. Wannan ban gaskiya tana kai ga daukaka tare da Yesu cikin imani. Allah shi albarkace ka, ka saya bisa tudu tare da Yesu cikin addu'a. In ka dawo kuri ka yi aiki, in ka yi aiki bari ka kasance da ruhaniyan addu'a. Na kurin yana aiki tukuru amma bai damu da addu'a da lazima cikin Yesu ba. Bari Ubangije taimake ka yayin da kana kure kana bisa tudu har mun cimma daidaituwa da ganewa cikin imanin Yesu shine macicin dukkan duniya. Muna addu'a. Bangirman kenan ya Allah mun sake baka. Ka gina mu mun samu ruhaniya tare da kai a bisa tudu. In mun dawo kure kuma Ubangije mu yi aiki tare da yan uwan mu wanda suke nakasassu. Har mun gina su cikin daraja da daukakan Yesu shine macicin mu. Amen.
Ko wani ya taba ce maka kai mutumin banza ne, ba za ka taɓa yin wani abin kirki a rayuwa ba? Wataƙila ka sha jin irin waɗannan zantattuka da maganganu daga bakin waɗanda ba sa ƙaunarka. To ina son in tabbatar maka a yau, babu wani mutum da zai iya danna ka ya hana ka cin nasara da samun girma a cikin rayuwarka idan kai da kanka baka yadda ya danna ka ba. Sa'annan kuma bai kamata ka tsara rayuwarka bisa ga irin maganganu da mutane suke yi marasa kyau game da kai ba. Idan aka ce baka da kirki, idan aka ce ba za ka iya tabuka komai a rayuwarka ba, ina so kai da kanka a cikin birnin zuciyarka ka fada wa kanka cewa waɗannan zantutuka ba gaskiya bane. Domin wata hanya da kake iya ba waɗanda suke zarginka kunya shine ka yi rayuwarka a yadda duk wanda ya ji abin da suke zarginka akai ba zai yadda ba. Domin rayuwarka ta bayyana a fili cewa wannan zargi da ake maka ba daidai bane. Amma kuma a rayuwarka ba lallai ne sai ka gamsar da kowa da kowa ba. Abin da yafi muhimmanci shine ka samu sanin cewa wannan mataki da nake dauka a cikin rayuwata zai kai ni wani guri. Wannan hanya da nabi za ta kai ni inda ya kamata in kai domin in zama mai albarka ga duniya. Duk wani abu da ka zama a rayuwarka kai ne zaka shimfida irin tafarkin da zaka bi. Babu wani daga waje da zai zo ya saka zama abin da kai baka so ka zama ba. A takaice, kai kake rike da mabudi ko ko makullin rayuwarka. Abinda ka bude wa kanka zai budu, abinda ko ka kulle wa kanka zai kullu. Saboda haka bai kamata kai rayuwarka kana fada wa kanka cewa abinda ya kamata kai kawai shine ka kasance mai shaye-shaye, ka kasance mai zaluntar wasu mutane, ka kasance mai rayuwa irin na asha. Akwai dama da yawa a cikin duniya da ya kamata ka dauka domin ka gina kanka. Kada kai amfani da bakinka ko da hannunka ka lalatar da rayuwa mai kyau da Allah ya shimfida maka a gabanka. Ya kamata ka kirkiro irin rayuwar da kake so ka kasance da ita, ta wurin tafiya a cikin natsuwa, ta wurin kasancewa da tunani mai kyau, ta wurin furicin irin abin da kake so ka zama a cikin rayuwarka. Saboda haka rayuwar da ke gabanka kar kai amfani da bakinka, kar kai amfani da hannunka, kar kai amfani da halinka domin ka halakar da kanka. Wannan sako ya fito ne ta hannun Malam Habu Dawaki.
Mai sauraro, ina fata da wayannan shirye-shirye na yau ka samu karfafawa a cikin shirinmu. Ina kuma fata an samu ginuwa. A ci gaba da sauraronmu, a ci gaba da bincike domin Ubangiji ya sake wayar mana da kai mu gane nufin shi zuwa ga rayuwarmu. Nagode maka da gaita yan uwa da abokan arziki domin kasancewa cikin masu sauraro. Ubangiji ya ci gaba yana bishe mu hakanan, ya ci gaba kuma yana saka mana. Kar Adamu, wata rana wannan hawaye Ubangiji zai share mana su. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu. Adventist World Radio, Jakar gidan waya, 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a rubuta mana ta email zuwa ga adireshinmu awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da saƙon text zuwa ga lambarmu 0806-2-6-4-3-3. Za a kuma iya tura mana da saƙo ta dandalinmu na Facebook, Adventist World Radio Nigeria. Mai sauraro, muna sa idon samun wasiƙa ka ko saƙon email, saƙo a Facebook ko kuwa saƙon text. Ina godiya zuwa ga Pastor Audu da Guziri domin rayuwa, Pastor Alkali Muzuba, duka muna cewa mun gode. Mawakanmu ba zan manta ba, muna cewa mun gode muku. Mai sauraro, kai ma na gode maka da kasancewa tare da mu. A madadina da sauran abokan aikina, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, mun gode muku da kasancewa tare da mu.